سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Har yanzu muna cikin wannan karatu na wannan littafi na Madarijus Salikin, wanda muna magana kan abin da ya shafi ashukuri, wanda shine ake nufi da godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da bawa zai gabatar da harshensa da kuma zuciyarsa da kuma gabansa. To, Malam ya bamu misali na wasu da suke ganin cewa godiya din nan bai kyautu a yi ta ba, ko kuma yinta ba nake fantattun bayin Allah ba, wanda kuma a misalan da suka kawo da kiyasai da suka kawo, wanda mun yi ta misali a kan abin da ya shafi kiyasi, da mun ce kiyasi akwai kiyasi wanda yake mai kyau, akwai kuma kiyasi mara kyau. Da haka su daga cikin kiyasi da suka yi mara kyau shine kiyasin Allah a kan bayinsa, wanda kuma ba a kwatanta Allah da bayinsa. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce la tadribu lillahi al-amthal, ma'ana kada kuma Allah Maɗaukakin Sarki misalai, ba a buga ma Allah misali. Shine wato wannan malam ya kore dai da dalilai masu yawa. To, ma da yake cewa yawanci shi wannan kiyasi mara kyau ya haifar da abubuwa munana da yawa wajen bautan gumaka, ko bautan rana, ko bautan wata, don su suna ganin cewa lallai ma'ana kusanci da mai girma shine Allah Maɗaukakin Sarki, ma'ana kusantarsa baya taɓa yiwuwa ba tare da wato ka taka wasu tsananuka ba. Shi yasa suke ganin cewa tsaninsu shine ko su sa gumaka ko wani abu. To, ma da yake cewa nan waɗannan masu ɓarna ne, ya ce to lallai akwai abu wanda yake misalai da yawa da za a ba da bambancin Allah da bayinsa. Ya ce daga cikinsu, minha annal malika muhtajun fakirun ila ma an'ama alayhi la yaqumu mulkuhu illa bi. Na farko, inda za a kore wannan misalin da suka yi na cewa idan wato sarki ya ma bawansa kyauta riga, cewa idan bawan ya yi godiya kamar yana nuna cewa sarkin ya gaza, amma nan ba gaskiya ba ne. Ya ce na farko dai abin da zai kore wannan shine shi wannan sarkin da ake kwatanta shi da Allah ai bai daidai da Allah ba. Shi sarki din nan mabuƙaci ne, kuma wato matalauci ne ga wanda ya yi masa ni'ima shine Allah. Bal ma hasali shine cewa mulkinsa bai tsayi in ba da Allah ba, ma'ana Allah ne yake tsayar da mulkin nasa. To, ta yaya za a kwatanta shi da Allah? Ta yaya za a kwatanta mulkin shi da mulkin Allah? Yace fa huwa muhtajun ila mu'awadatin bi tilka al-kiswati masalan khidmatan lahu wa hifzan lahu wa dhabban anhu wa sa'yan fi tahsil masalihi. Da haka shi wato wannan sarkin, ma'ana abinda zai bayar ma wato wannan talakan nasa, yana bashi ne saboda ya zamo mai hidima gare shi, ya zamo tsarewa gare shi, ya zamo kuma kariya gare shi, kai ya zamo ma yana kokarin ma tabbatar da wata maslaha ne, wani amfanin kansa. Don haka yace fa kiswatuhu min babil mu'awadati wal mu'awana, don haka tufatar da shi da yayi, ya tufatar da shi ne wato akan wani abu da yake nema a wajen shi na musanya. Fa idza akhadha fi shukrihi, don haka idan bawan ya fara godiya ga wannan sarkin, fa ka'annahu ja'ala dhalika thamanan li ni'matihi wa laysa bi thamanin la, ba kaman ya biya bane, ma'ana ya yi godiya ne akan wani abu da aka masa amma ba zai iya biya ba. Yace to wannan wato kaman na sarki kenan. Yace wa amma, yace amma ni'imar Allah da yake yi ma bawansa, ba ni'ima bace na ba Allah ya ba ni'ima da zaka ba da wani abu a madadin wannan ni'ima yace wannan ni'ima ta Allah fa ihsanun ilayhi wannan kyautatawa ne kawai kyautatawa a yanzu sarki ya ba bawa wani abu me yake nema wajen bawa yana nema wani abu ko yana neman kila ya ƙara samun girma ka ga wani abu ne amma Allah madaukakin sarki da yake ba bayi kyauta wasu bayin ma su saba mishi Allah ihsani yake kyautatawa yake ga bayin yasa wanda ba musulmi ba ma sai Allah ya mishi kyautatawa yace wa tafaddulun alayhi kuma tafalala ce da Allah yayi ba dan mutun ya cancanta ba yace wa mujarradu imtinan ni'ima ce kawai tsuranta la li hajati minhu ilayhi ba dan Allah yana buƙatar wani abu a wajen wannan bawan ba Allah shi haka ne in ya ba mutun abu ba wai wani abu yake buƙata a wajen bawan ba wala li mu'awadatin ko wani abu da za a bashi na musanya wala li isti'anatin bihi ko dan ya nemi taimakon bawan akan biyan wata buƙata ba wala li yatakassara bihi min qillatin ko kuma saboda yana da wani abu ne da ya rasa da yake so ya karu da bada wannan kyauta wala li yata'azzaza bihi min dhilla ko kuma a'a yana ci wani kaskanci ne yake neman karin karfi to duk ba haka bane wala li yaqwa bihi min ba'di yace subhanahu wa bihamdi Allah ya farkaka dan haka Allah in ya bada kyautar shi bata buƙatar wani abu a wajen bawa shi yasa wancan misalin da suka bayar cewa ba misali na daidai bane domin Allah ba a kwatanta shi da bayinsa ita kyautar Allah ba irin ta bawa bace shi yasa Allah in ya tashi ba bawa kyauta yake bashi kyautar da ba ta da iyaka inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab amma yanzu in ka je za a ma wata kyauta ko za a ma wata alfarma in ce aka rubuta ma za a ce ku rubuta miki cek din 200,000 misali ai arba an ya kance ma don Allah ne ya tashi bayarwa ba biduni hisab baya kididdigewa Allah bai cewa ga iyaka abin da zai bawa shi yasa in ya kwararo ma wani bawa ni'ima kawai sai ka rike baki kana kallo za ka ga ba ta da iyaka Allah bai kididdigewa shine ma'anan yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ba tare da kididdigewa a idan mutum ne zai baka abu yanzu ko zai ma wata kyauta in ya sa hannu a aljihu ya san dubu nawa ya debo haka ne ko ya san nawa ya debo zai baka ila ma wani kaga ya dan tsaya yana tunani yana kirgawa ne daya biyu uku ya san nawa zai baka haka ne ko to Allah ba haka bane yana Allah bai daidai da bawan sa ba haka kyautar sarki da ba kyautar Allah da ba to haka ba ta zama abu guda daya yace wa amruhu lahu bi shukri aiba kuma da Allah ya umarci bawan sa cewa ya gode masa wannan saboda Allah yana buƙatar godiyan bawan ne yace a'a yace in amun akaru alaihi shi kanshi wannan ni'ima ne akan bawa da Allah yace ka gode mishi wannan kanta ni'ima ce wa ihsanun minhu da kyautatawa if manfa'atu shukri tarji'u ila al-abdi dunya wa ukhrahu ko dunya wa akhirata idan bawan yayi godiya amfanin gawa zai koma gare shi zai koma duniya da lahira zai yi godiyan kuma Allah ya bashi lada akan godiya kenan ashe godiyar ba ga Allah take komawa ba yadda Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi kanta yama dan ka gode ma Allah dada za ka Allah zai sake gode ma wata koba ce ta samun lada dan ya umarce ka da godiya ka gode masa kuma ya baka lada a kai ashe ne ya umarce ka da yin godiya ba wai yana buƙatar wani abu bane a wajen ka wani ƙarin ni'ima ne a kanka yace la ilaha illallah abin bai komawa ga Allah wal abdu shi bawa huwa alladhi yantafi'u bi shukrihi shine in yayi godiyan take amfanan sa amma godiyar bawa ba ta karin Allah da komai Allah yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah bai bukata komai naku haka ko ba ku gode ma Allah ba ko kun gode ma Allah wannan gare ku ne shi Allah madaukakin sarki dama abun godiya ne in ba ku gode ba akwai bayin da za ku gode masa kuma akwai bayin da suka gode masa kafin ku saboda haka ba wani abin da Allah yake bukata a wajen bayan bawansa yace kaman yanda Allah yace wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda yayi godiya kansa yayi magodiya fa shukru al abdi dan haka godiyar bawa ihsanun minhu ila nafsihi dunyan wa ukhra bawa ne yake ma kanshi wata kyautatawa duniya da lahira fa la yuzammu ma atabihi min zalika, dan haka in yayi wannan godiyar ba za a zarge shi akan yayi wannan ba. Wa in kana la yuqtinu muqabalatan mun'am bihi, duk da cewa ba zai iya maya gurbin abin da aka mishi ni'ima da shi ba. Wala yastati'u shukrahu, kuma diyan da kai godiyarsa ba zai iya gode ma Allah hakikanin godiya ba. Mutum diyan da kai godiyarsa ba zai iya gode ma Allah ba. Sai ka duba ni'ima guda daya, inda a ce a hannun mutane take aka ce ku siya, ba za ku iya siya ba. Yanzu misali kamar iskar gas da ake siyarwa, nan ake cika tulun gas, kudi-kudi ne, ko daidai iyaka girman tulun gas ɗinka daidai iyaka kudin da za ka biya, ko? To yanzu iskar da muke shaƙa ba ta wancan gas ɗin amfani ba. In babu iskar da muke shaƙa, za a iya zuwa har a nemi wancan gas ɗin, nawa muke biya? Akwai kudin da aka ce mutum ya biya yana shaƙan iska. Yanzu da za a katse ma mutum iska ta ƴan wasu mintoci, ya zai kasance? Ana tuna cewa wannan abun ba da kuɗi muke biya ba. Yanzu ruwa da Allah yake saukarwa daga sama, nawa muke biya Allah yake saukar mana ruwa? Akwai abun da muke biya? Babu. To yanzu in aka inda za a auna ruwan sama, yawan ruwan saman da yake sauka, kamar misali a sauka guda ɗaya zai kai lita nawa? Ba kuna sayan kura 200 ba? To ruwan sama da yake sauka lita nawa ne? In a kura aka ce za a ɗiba, nawa za a biya? Wannan ni'ima ce ta Allah, ba za ka iya gode ma Allah wai hakikanin godiya ba, saboda ni'imar ta wuce yadda za ka iya godiya. To amma duk da haka Allah ya buɗe mana ƙofar cewa mu zama to masu godiya gare shi, kuma yana nufin mu ne da alkhairi da yin haka. Don haka ya ce fa innahu innama huwa muhsinun ila nafsihi bi shukr, don haka bawa ba komai yake magodiya ba, kansa yake magodiya da kyautatawa. La annahu mukafi'un bihi li ni'ami rabbi, ba wai yana iya tukunci da ni'imar Allah akan shi bane. Yanzu misali, idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti, in za a ƙara mishi ruwa, nawa ake biyan kuɗin dindin da ruwa? A yana biyan kuɗi da yawa, za a ce a je a biyo leda takwas, leda goma na ruwa za a dinga zuba ma shi. To amma kafin ruwan ya katse a jikinka, ruwan da yake jikinka da zai katse ba, nawa kake biya? Kuma leda nawa ne a jikin mutum na ruwa? Haka nan jini, yanzu aka ce za a biya jini, leda nawa ake cewa mutum ya biya a bashi? 2,500, 3,000 ko? Ko ya bi? To likita ya ce 7,000. Yanzu jinin da yake jikinmu da mu ba ma bukata a ƙara mana jini, nawa muke biya? Muna biyan wani abu a kai? Za mu iya biya? To ashe mutum ba zai iya ba Allah tukunci na wani abu ba. Haka kawai ni'ima ce ta Allah da kyautatawa. Da haka ba wanda zai iya ba da tukunci a kan ni'imar Allah. Farwahu ta'ala, kafin nan ma yanzu misali, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabe su da rashin aibuwa, ba ana yin wasu aikace-aikace da gwaje-gwaje ai, ko? A ce ana so in an kai su asibiti kaza, in an gwada za a yi waye, nawa ake kashewa? Miliyan nawa? Miliyoyin kuɗi ake kashewa? To wanda shi kenan, shi kuma Allah yake ba shi aibuwa ya aibu ba tare da wannan aikin ba, nawa yake biya? Akwai abin da zai iya biya ya biya tukunci? Babu. To ashe ba za a iya biyan Allah tukunci ba. Da haka ya ce fa rabbu ta'ala, shi Allah maɗaukaki, la yastati'u ahadan an yukafi'a ni'amahu abadan, har abada ba wanda zai iya biyan tukuncin ni'imar Allah, ba wanda zai iya. Wala aqalla, akai mafi karancin ni'imar Allah ba za a iya. Wala adna ni'matin min ni'amihi, komi yanda ni'imar Allah take ba a biyansa. Don haka fa innahu ta'ala, domin haka shi Allah maɗaukaki, huwal mun'imul mutafaddil, shi ne mai ni'ima mai yi ma bayi kyauta. Alkhaliku, shi ne wanda ya halicci li shukuri ga ita godiyan, wa shakiru, da mai godiya. Wa ma yushkaru alaihi, da ma abinda za a gode mishi duk Allah ne ya samar da su. Don haka fa la yastati'u ahadun an yufiya sana'an alaihi, shi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin addu'o'insa, yake cewa la nufsi sana'an alaika, ya Allah ba za mu iya ƙididdige yabo gare ka ba, kama asnaita ala nafsika, kamar yadda kai ka yi wa kanka. innahu huwa al-muhsinu ila 'abdihi bi ni'amihi, dan haka fa Allah shine mai kyautatawa ga bawansa da ni'imominsa. Wa ahsana ilayhi, kuma Allah ya kyautata ma bawa bi an awza'ahu shukran, da har Allah ya gode masa, ya gode masa. Shi yasa bayan Allah na kwarai daga cikin abin da suke roƙon Allah, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya, ya Allah ka gode min, domin in Allah bai gode ma godiyar ni'ima ba, ma kana cikin ni'iman ba za ka iya ba. Sai mu je dinga ganin kamar wata dabarar ta ce, kuma wannan gorewa ce ta Allah. Qala fa shukruhu, dan haka godiyar Allah madaukakin sarki da bawa zai yi, ni'matun minallahi, ni'ima ce daga Allah, an'ama biha alayhi, da Allah ya masa ni'ima. Duk wanda kaga yana godiyar Allah, wannan ni'ima ce ta Allah. Wanda kaga yana butulci kuma, wannan Allah madaukakin sarki bai so shi da ni'ima ba. Dan haka tahtaju ila shukrin akhar, ita kanta wannan tana buƙatan wani godiya din. Wa halun majarra hakanan. Wa min tamami ni'matihi subhanahu, yace yana daga cikin cikar ni'imar Allah madaukaki, wa azimi birrihi, da kuma cikar kyautatawansa, wa karamihi, da kyautansa, wa judihi, da bayinsa, mahabbatuhu lahu ala hadha shukr, da Allah yake kuma kaunar godiya din. Shi yace ayi godiya, kuma shi yake kaunar godiyar da za a yi. Wa ridahu minhu bihi, kuma yake yardan wanda suka gode mishi din. Wa sana'uhu alayhi bihi, kuma yake yabo ga wanda ya godiya din. Wa manfa'atuhu, haka nan amfanin godiyar, wa fa'idatuhu, da fa'idar duk wani amfani da za a samu na godiyan, bai komawa ga Allah, ga bawa yake komawa. Domin muktasasun bil abdi, wannan ya shafi bawa ne. La taqudu manfa'atuhu 'ala Allah, amfanin bai komawa ga Allah, domin ba wanda zai iya amfanar da Allah, ba wanda zai ce gashi yayi wani abu da zai amfani Allah, babu shi. Domin Allah shine mai amfanar da bayi. Malai yace, wa hadha ghayatul karami alladhi la karama fawqahu, wannan shine cikan girmamawa da ba girmamawa wanda ya wuce shi. Yan'amu 'alayka, na farko ya ma ni'ima, thumma yuzi'uka shukran ni'ima, sannan ya hore ma godiyar ni'iman da ya maka. Wa yarda anka, kuma ya yarda da kai da kai din. Thumma yu'idu ilayka manfa'ata shukrika, sannan ya dawo ma da amfanin godiyar ni'iman da kai. Wa yaj'aluhu, kuma ya sanya hakan ya zamanto sababan, wani dalili ne, wani sanadi ne, litawali ni'amihi, ni'imomin su dinga karuwa, wa tisaliha ilayka, su dinga saduwa da kai. Wa ziyadatu ala zalika minha, kuma ya ma karin ni'ima. Malai yace, wa hadhal wajhu wahdahu yakfi al-labiba li yatanabbaha bihi ala ma ba'da, yace wannan kadai muka tsaya anan mun fahimci me ake nufi. Kaga ba wani yazo yace ai in ka ba Allah godiya kamar ka ba Allah tukuici, je bata taso ba, ba ma Allah tukuici. Kaga zai ce karka gode ma Allah, a'a shi Allah yace a gode masa. Yace wa amma kaunu shuhudi yusqitu shukra, mana yace wai kasantuwar idan bawa yana cikin ni'ima kuma yana hararo da ni'imar, yana ganinta, yana wato more mata, sai suka ce yin hakan shi kuma wannan ya kore godiyar ni'ima. Malai yace fa la amrullahi, inna rasuwa da Allah, wannan ba gaskiya ba ne. Innahu istaful haqqi almashkuri bihaddi shahid, yace na'am bihaddin azim ni'ima, na'am bihaddin azim muta'alliqin bilhaqqi ja'azza wa jalla la haddin sufli, lallai cewa kuwa akwai rabo mai girma wanda yake ratayuwa da Allah madaukakin sarki idan bawa yayi godiya ga Allah din, amma bai alaka da haƙƙin bayi kuma. Mutla haddun sufli muta'alliqun bil ka'inati walakin sahibuhu attara min haramin ila haramin, don haka wanda yake godiya ga Allah madaukakin sarki yana hauhawa ne daga wani waje zuwa wani waje, kaga babu wani abu na kaskanci a ciki. Malai yace wa kana ya kauli hadha al-qadr mundu azmani wa la atajarra ala at-tasrih bi, yace tun zamani ne tsayi wannan abubuwan da nake fada da tunanin nan yake cikin tunani na, amma ban taba furta shi ba. Li anna ashabahu yarawna man dhakarahum bihi bi ayn al-farq al-awwal, domin su wadanda suke kore wannan in ka tunatar da su ka gaya musu, sai su dinga ganin kai baka san me kake yi ba. Da haka fa la yabuna yasbuna ilayhim albatta, ba za su taba sauraron ka ba, lafiyama musamman ma wa kadzabu halawatahu wa ladzatahu wa ra'u tahbita ahli al-falq al-awwal wa talawuthihim bi nufuzihim wa awalimiha, wanzafa ila dhalika an ja'aluhu gaya, sai suka sa makuradai shine mutun ya goye san ni'imar ba sai ya gode ba. Ka san ni'ima baka gode ba, ai baka yi komai ba, ya nuna baka san ni'imar ba ke, domin cika sanin ni'imar shine gode ma wannan ni'ima. Yace fa tarakkaba min hadhihi al-umur ma tarakkaba wa idha laqat al-haqa'iq falyaqul al-qa'il ma sha'a. Yace in dai gaskiya ta bayyana, to din mai magana ba da abin da zai faɗa, amma maganar gaskiya shine cewa ita shukur din nan, godiyar ni'imar Allah madaukakin sarki, abu ne wanda yake abun umarni da shi, abu kyakkyawa. To malam sai ya sake kawo maganar mai littafi, yace wa huwa ala salasati darajat, shi godiyar nan wato matakai ne guda uku. Ad-darajatul ula, mataki na farko yace ashukru alal muhabbi, shine yin godiya akan ita kyauta din da aka yi. Yace wa hadha shukrun tasharaka fihi almuslimuna wal yahud wal nasara wal majus, wannan kowa da kowa yayi tarayya a cikin wannan, da yahudawa da nasara da masu bauta ma wuta da musulmi duka. Yace wa min sa'ati rahmatil bari subhanahu an addahu shukran, kuma yana daga cikin yalwar ni'imar Allah madaukakin sarki ya sanya hakan ya zama godiya. Wa wa'ada alayhi ziyara, kuma yayi alƙawarin tsari, aujaba fihi matuba, kuma akwai sakamako a ciki. To malai yace idan ka fahimci me ake nufi da hakikanin godiya, to yace kuma bangare na godiya din nan al-isti'anatu bi ni'amil mun'imi ala ta'atihi wa mardatihi, kuma kasancewa daga cikin godiyar ni'imar Allah shine abinda Allah ya ma ni'ima din nan, kayi amfani da shi wajen biyayya ga Allah, kayi amfani da shi wajen biyayya ga Allah. Yanzu alal misali, kaman wannan wayar, muna yawan misali da ita tunda ita ce ta fito ta da mu, ai ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? A cikin wayan nan zaka yi kasuwanci, miliyoyi za su shigo ma zaka tura miliyoyi, ko? To ni'ima ce mai girma. Da da ba wayan nan kaga sai kai ta dauke daukan kuɗi, yanzu ba za ka yi mobile banking a cikin wayar ka, ko ba wanda ya san ma ka yi haka ne, ko za ka iya tura wasu kuɗaɗe ka je ka tafi da wayar ka, kuma sun tare ka sun abin nan, kana da wata wayar za ka saka, za ka yi harkar ka, za ka yi biya bukatunka kuma cikin nutsuwa. To wasu yanzu suna amfani da wayan nan cikin saɓon Allah, ya kyauta a ce tunda ni'ima ce, to mu yi amfani da ita cikin abin da zai taimake mu, ai ko cikin abin da zai zamanto biyayya ne ga Allah. Alal misali, sai in sanya shafuka na Alkur'ani a wayan nan, kaga na gode ma Allah kenan, ina biyayya ga Allah kana karanta shi. Ko misali, in sa darussan da ake na ilimi, ina sauraro, ina ƙari na, ina ƙaruwa da abin da ban sani ba na addini, a wannan duk shine godiyar ni'imar Allah. To amma wanda zai sa wasu abubuwa a ciki ba, ko na saban Allah, kaga za ce bai gode ma ni'imar Allah ba, saboda abin da Allah ya mishi na ni'ima ya sa shi cikin abin da ba biyayya ba ne ga Allah. An gane ko? Saboda haka duk abin da ya zamanto na ni'imar Allah ne, ana wato neman kusancin Allah da shi cikin biyayya gare shi, da kuma neman yardar Allah. Shi ya sa waɗannan wasa'il ne, an gane ko? Shi ya sa malamai suke da ƙa'ida na cewa alwasa'ilu laha ahkamul gaya, gane ko? Ma'ana duk abin da ya zama wani abu ne da ake amfani da shi, manufar da ake amfani da shi shine hukuncinta. Da haka ita wannan wayar da muke gani, in ka tara, in ka ajiye mutum ɗaya ma, ko kuma ka ajiye mutane da yawa, in ka samu kamar mutum biyar yanzu, a cikin mutane biyar ɗin nan akwai wanda wannan wayar haramun ce a gare ta, akwai wanda wannan wayar ma'ana wajibi ce a gare sa, akwai wanda wannan wayar mustahabbi ne a kansa, akwai wanda wannan wayar ma'ana makaruni ne, abin kyama ne a gare sa sai ya amfani da ita, akwai wanda wannan wayar kuma ta zama halal gare shi, waye wanda wannan wayar ta zama mishi haramun a kansa a cikin mutane? Waye da zama mishi haramun? Kamar misali, wanda zai ɗauki wannan wayar ya ɗauki hoton tsaraici, misali sai mu ce wannan wayar a haƙƙinsa haram ce, sai za a duba me zai da ita ne, da haka a haƙƙinsa ta zama mene? haram. An gane ko? To yanzu da ma'alal misali wannan waya din. Idan misali yana so ya faɗi wani sako na gaskiya ko yana so ya bada wata shaida. Kuma sai ta hanyar wayar zai bada shaida. To ya zama wajibi akan zai amfani da ita. Ya zama wajibi ya amfani da ita. Kama ana buƙatar wata shaida kuma sai ta wannan wayar zai bada shaida. To shi a haƙƙin sa yanzu wajibi ne ya bada ya yi amfani da ita. Akwai wanda kuma za ta zama masa ko ba tilasta ma'ana ko amfani da ita ko rashin amfani da ita bai zama wajibi a kansa ba. Da haka za mu iya cewa irin kamar waya yanzu hukunce-hukuncen shari'a ɗin nan guda biyar suna iya hawa kan waya. Akwai wanda za ta zama wajibi a kansa yanzu kamar alal misali mutumin da yake da mahaifiya kana wani waje ko tana halin rashin lafiya shi kuma baya ne kuma yana da tsananin buƙatar ya san halin da take ciki kuma ba yanda zai san halin da take ciki sai yayi magana da waya sai mu ce waya ta zama haƙƙi a kansa na mene wajibi wajibi ne da wayar ne mai ka an gane ko wajibi saboda haka wannan shine abin da malamai suke wato bayani don haka ya dangana ne kamar yanzu talabijin talabijin haramun ne ko halali kallon TV misali ko ajiye TV a gida shi TV karan kansa mai haram ne ko halali ai irin wannan bayanin da muka yi shi hawa kan TV ko yanzu wanda zai bude gidan kallon TV daya dinga sa hoton mata suna rawa tsirara mai TV ya zama kansa haram da haka wannan ko ya je siyan TV haramun ne kai da kake siyarwa ka san abin da zai ka siyar masa haramun an gane ko wanda zai sai TV zai je dinga nuna ma mutane yadda za a koya musu sallah da azumi da hotunan masu sallah da hotunan yadda ake abin nan wannan haramun ne a gare sa ba haramun ba haka duk wasu abubuwa an ka kalla haka har abubuwan da muke amfani da su duka yanzu kamar mota me ya hukuncin mallakar mota halal ne amma akwai mutumin da mallakar mota za ta zama mishi haram ko yanzu kamar misali mutumin da yake ta kokari yana so wani ya mallaka masa mota ma'ana motar da zai dinga daukan kaya daga kamfanin giya zuwa wani mutum a haramun ne mallaki wannan motar tunda abin da zai yi da ita saban Allah kun gane ko saboda haka duk wasu abubuwa da kake gani na rayuwar nan mubah ne ma'ana ya halatta mutum ya amfani da su amma ya dangana da amfanin da zaka yi da su idan amfanin da zaka yi da su ya kunshi wani abu na haram shi to shi ma abin amfani da shi ya zama haram idan kuma wani abu ne na wajibi to amfani da shi ya zama mene ya zama wajibi wa hakaza saboda haka ni imamin Allah suna nan da yawa da ba sa kirguwa da haka yake idan ka san haka alimta ikhtisas ahli al-islam bi hadhihi daraja in ka san cewa ni'ima ana wato amfani da ita wajen neman kusanci ga biyayyar Allah zaka san cewa ma'abota musulunci su suka fi cancanta da wannan daraja wa anna haqiqata shukri ala al-mahabbi laysa li ghairi cewa haqiqanin godiya ga abinda wato ake neman sa wannan abin ya kebanci musulmai ne banda wasu dan musulmi ne kadai yake amfani da musulmi mai tsoron Allah shi yake amfani da abin da yake na ni'ima ne cikin biyayya ga Allah a kafirai ba sa yi in gane ko kaga abu ne na ni'ima amma kuma sun sa shi cikin saban Allah haka dan musulmi masu sako ma haka ne amma musulmi mai tsoron Allah duk abu na ni'ima yana son ya shine cikin mene cikin biyayya ga Allah yanzu ka dauki kamar wuka wuka wanda zai sai wukake dan ya yanka mutane ko dan ya soki mutane me ya matsayin mallaka shi ga wuka haramun ne saboda me saboda abin da zai yi da ita saban Allah ne kuma wukan nan da kake gani ni'ima ce ai ko yanzu misali a gida in za a yanka nama ko za a yanka dabba ko za a yi wani abu da me ake yanka yanzu ka ce ka cire wuka a gida kar a yi amfani da wuka a gidanka wannan za ka yi wahala ne ko ko akwai abubuwan da dole sai an sa wuka a yanka shi kai ba ka son wuka a gidanka la akwai abin da kake bukata da shi wani ya ce na'am za a iya cewa ni gairi himmin ha ba'abu arkani hawa a jiza'ina wasu musulmi za su iya amfanuwa da wani abu daga wannan kan itirafi bin ni'ima kamar tabbatar da cewa lallai akwai ni'ima din wasana'i alal mun'imi biha mun'ami biha da kuma yin yabo ga wanda aka masa ni'ima din yace fa inna jami'al khalqi fi ni'amillah wa mun sani cewa duk halittun Allah a cikin ni'imar Allah duk wani halitta Allah yana cikin ni'imar Allah wa kullu man aqarra billahi rabban hakanan dukkanin wanda ya tabbatar da cewa Allah shine mahalicci wa tafarradahu bil khalqi wal ihsani wa tafarrudihi kuma ya tabbatar da cewa Allah ya kadaita cikin halitta da kyautatawa fa innahu yudifu ni'matahu ilayhi wa zai rafa ni'imar Allah akan sa lakin na sha'na fi haqqi fi tamami haqiqati shukr amma al'amarin shine godiyar ni'ima din wa huwa al-isti'anatu biha shine neman taimakon Allah da wannan ni'imar alamar zatihi dan samun yardarta da yardarta wa kad katabat aishatu radiyallahu anha ila muawiya radiyallahu anhu kuma aisha radiyallahu anha ummul mu'minin ta yi rubutu zuwa ga muawiya radiyallahu anhu wannan kuma shine adalci bale ya kawo misalin nan don ku san cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su yardattun Allah yanzu a wajen shi'a in su ne aka ce aisha da muawiya sai su ce la'anar Allah a kan su dukkan su biyu ce to da aisha radiyallahu anha ta rubuta takarda zuwa ga muawiya radiyallahu anhu me ta rubuta masa abin da ta rubuta masa shine inna aqalla ma yajibu lil mun'imi ala ma man an'ama alayhi anna yaj'ala ma an'ama alayhi sabilan ila ma'siyatihi yace mafi karancin abin da ya zama wajibi ga wanda yayi ni'ima akan wanda yayi ni'ima a gare sa shine kada ya sanya abin da yayi masa ni'ima ta farki domin neman kafansa ma'ana abin da take so ta nuna shine cewa duk abin da ka sani cewa na ni'imar Allah ne to ka sa shi a cikin biyayyar Allah kar ka sa shi cikin sabon Allah wa kad arafa murad ash-shaykh wa huwa anna ash-shukra anna hadha ash-shukra mushtari cewa wannan godiya din ana tarayya a cikin ta shine wa huwa al-i'tirafu bi ni'amihi subhanahu na farko mutun ya furta ni'imar Allah akan sa wa sana'u alayhi biha kuma yayi yabo da wannan ni'ima din wal ihsanu ila khalqihi minha kuma da kyautata ma bayi da Allah yayi gare su wa hadha bila shak yujibu hifzuha cewa wannan babu makawa yana gadar da tsare wannan ni'imar da kuma karin wannan ni'ima din malai yace fa hadha juz'u min ash-shukr al-mushtarak wannan bangare na godiya din ta abin godiya ce ta tarayya wa kad takunu thamaratuhu fi dunya bi ajli thawab kuma shi godiyan ni'imar Allah yana iya yiwuwa sakamakon shi ya zamo na gaggawa a lokacin da ka gode a take ko a cikin rayuwar duniya Allah ya maka sakamako gane ko haka nan kuma yana iya zama mai jinkiri eh ka gode ma ni'imar Allah amma sakamakon zai zo a baya zai iya zuwa daga baya shine wa fil akhira in yazo daga baya shine bi takhfifil iqabi Allah ya sauƙaƙa ma hukuba fa innan nara darakatun fil uqubati mukhtalafa domin kuwa ita wuta wato asalin daro ne na azaba daban-daban ta iya yiwuwa wata azabar da ka cancance ta saboda wata godiya da kai ta ni'imar Allah Allah ya kawar ma da wannan azaba an gane ko ta iya yiwuwa kuma wata godiya da za ka yi tun a nan duniya Allah ya biya ka ladanka tun a nan duniya wani godiyan kuma za ka ga sai a lahira sai Allah ya biya ma Allah ya ce to ai ga wata azaba da aka tunkuɗe ma a sanadiyar abu kaza da ka aikata na godiyar Allah maɗaukakin sarki yanzu kamar misalin matar nan wacce take mai zaman kanta ce ma'ana mai ba da kanta ta saɓan Allah an gane ko kaga inda ta mutu akan wannan al'amarinta yana ga Allah in ya so ya azabtar da ita in ya so kuma ya mata rahama an gane ko annabi tana iya shiga cikin saɓan Allah to amma lokacin da ta yi godiya ga Allah, ma'ana da ta ji ƙishirwa mai tsanani, ta ɗibi ruwa ta sha, sai ta ga wani kare yana ta kewaye ruwan nan yana buƙata, ta ce ita fa wannan abin da ta sha. Hanyar da za ta gode ma Allah shi ne wannan dabbar shi ma ta ba shi wannan ruwan ya sha. Allah ya ce a gabarta mata. Yanzu wani zai iya ganin duk irin mata nan masu zaman kansu ya ce ai duk ƴan wuta ne mazinata ne. Ta iya yiwuwa a cikinsu a samu wata ta yi wani abin da ƙila ya zama mata dalilin rahama. Ana iya samun haka. Zama wannan shi ne sanadiyyar rahamarta. Kuma akwai wasu za ka samu suna cikin wannan abin ba don suna so ba. Akwai ana samun irin wannan. Saboda haka za su iya yin wani abu kuma ya zama ya yi sanadiyyar tsarkake su. Kamar yadda wata mace ta yi lokacin da ta yi zina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta zo ta kawo kanta. Ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na cancanci haddi don haka a tsayar min da haddi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kika yi? Ta ce ta aikata zina. Manzo Allah ya ce ki je sai an duba al'amari. Ta ce shi yana ba ta dama ne ba, yana ba ta sarari, yana ba ta uzuri. Ta je ta gama jiranta, bayan ta samu ciki, cikin ya fito, ta zo ta same shi. Ta ce ita dai har yanzu zuciyarta ba ta kwanta ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je sai kin aihu. Da ta je ta aihu, sai ta sake dawowa da yaro. Ta ce ai ta aihu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki shayar da shi. Kaga ana neman shekara nawa kenan da yin saban? Shekara nawa kenan? Dan sai da ta gama shayar da shi ta sake zuwa. Kaga an kai kusan shekara biyu. Ita hankalinta bai kwanta ba. Ta ce ita dai tana so a yi mata abin da zai tsarkake ta. Manzo Allah ya sa aka jefe ta, aka karɓi ta. To sai wasu daga cikin mutane suke maganganu cewa ai wancan bata kyauta ma kanta ba. Inda ma tuntuni ta tafi ko kuma ta tozar da kanta, Allah ya tuzurta ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana ta zo kunnan ba. Ya ce wallahi yana mai rantsuwa da Allah ta yi tuban da inda za a tara mutane 70 a cikin Madina, to wannan tubar ta isa ta tsere da su a gaban Allah. Haka ne kai ta ga wannan. Ita ta yarda da hukuncin Allah kuma ta yi godiya ga Allah da har ya sanya ta ta san cewa ta aikata laifi, tana so ta koma ga Allah. To haka abin mutum 70 in an raba musu kenan yana nuna cewa matsayinta, sai an tara mutum 70 su kai matsayin tuwar da ta yi. Ta ga ya darajar da take, amma a duniya ga abin da ta yi. Haka ba ka kallon abin da mutum ya yi, amma ka duba rahamar wanda ya ma abu. An gane ko? Yasa ba a so a dinga kullum a ce ai kaza, a dinga tsananta ma mutane. Ya ce ai kaza kaza, na ka bar shi ka buɗe mishi wata kofa ta samun tsira, ka buɗe mishi kofa ta komawa zuwa da Allah. To da haka sai ka ga an samu mafita. Za mu dakata a wannan babin. Shi ne mataki na farko na wato asalin godiya ga Allah maɗaukakin sarki, a shukuru alal mahab. Mataki na biyu shi ne a shukuru fil makarihi, godiya a cikin abin da mutum yake ji na ƙunci ko na ƙyama, ma'ana kana cikin halin matsi kuma kana godiya ga Allah. Ko kamar yadda annabi Ayyub a misalinsa yana cikin halin wato matsi, amma duk da haka yana mai godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Ma'ana annabi Ayyub tunda Allah ya ɗaura mishi jaraba wannan, annabi Ayyub bai taɓa fushi da Allah ba, bai taɓa yin wata rana ya wayi gari wai yana fushi da halin da yake ciki ba. Yanzu wani zai shekara 10 a cikin rashin lafiya, a shekara 10 nan zaka ga kullum godiya yake ga Allah. Wani bawan Allah da na san shi haka, duk randa ka je duba shi zai ce wallahi ni na gode ma Allah. Akwai mutanen da sun fara jinya bayana kuma sun rasu sun bani. Yace akwai mutanen da da kafarsu nake ganin su sun zo su rasa kafafuwa, za ta yace ni alhamdulillah yana godiya ga, yace shi yana cikin wannan shukuri. Akwai mutane da yawa haka. Wani kuma ɗan rashin lafiya na minti 5 ya isa ya sa ya yi fushi da Allah. Ko wani zai ce yanzu kamar irin shi, shi wallahi ba zai je a kai shi asibiti ba, shi ya fi ƙarfin a kai shi asibiti. Zan kara ce wane a je asibiti? Ba faɗuwa ba ne, a yi jarabawa shi daga Allah. wanda ya ga ta rashin lafiya kadan sai kaga yana nema ya kauce ma hanya sai shi ya akai ya samu rashin lafiyar nan yana shan magani yana cin kaza yana cin kaza to ya akai rashin lafiyar nan kawai haka ne ko sai ruwan da zai sha sai an dafa masa abu kaza sai an wanke amma duk da haka ga rashin lafiya to wannan shi Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da wannan abubuwa wannan wasu abu ne da za su iya sanadin ƙila ka samu sauƙi ko kuma ka samu kariya amma ba dole ba kuma ko shi ke nan ba ta wannan ba Allah zai iya turo kuma wata cuta daban a yi da ba ta wannan abubuwan ba saboda haka mu zamanto masu kulawa da wannan wannan gaba ta gaba ita ma tana da muhimmanci sai dai kawai muna ba da hakuri ga yan uwa kuma ita ce gaban da za mu tsaya a kai har zuwa bayan sallah Allah ya kai mu gabata abin da muka faɗa Allah ya ba mu dadin shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar